الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شي قبل تفسير منا وتر رمضان shekara 1444 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda ya daidai da shekara 2023 miladiya. A yau insha Allah za mu yi majalisi na farko. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kaddare mu da tsawon rayuwa har mun zagayo wannan sabuwar shekara insha Allah. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu akan abin da zamu faɗa, kuma ya amfane mu da abin da zamu ji. A shekarar da ta gabata, hijira 1443, wato 2022 miladiya, mun kwana ne a ƙarshen suratul Ma'ida. A yau kuma insha Allah a wannan shekarar zamu tashi a farkon suratul Anbiya, suratul An'am afwan. Zamu tashi a farkon suratul An'am. Suratul An'am sura ce makkiya, wato ta saukatun kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira daga Makka ya dawo Madina. Sai yan wasu ayoyi kaɗan daga ciki wanda bayan an zo Madina suka sauka, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a sa su a cikin wannan sura. Tana da aya 165. Kafin da take karantarwa shi ne aqida da imani da Allah subhanahu wa ta'ala da manzonin Allah, musamman abin da ya shafi tauhidul uluhiyya, wato bayani akan cewa Ubangiji ta'ala shi kadai ne ya cancanta a bauta masa, da tabbatar da saukan wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da bayani akan manzoncinsa, da kuma tabbatar da cewa alkiyama za ta tashi, kuma akwai sakayya bayan tashin alkiyama. Ubangiji subhanahu wa ta'ala bayan bismillahir rahmanir rahim yace alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون.
Ubangiji subhanahu wa ta'ala yace alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal ard. Dukkan yabo ya tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya halicci sammai wal arda da ƙasai, wa ja'ala adh-dhulumati, sannan ya halicci duffai wan nura da haske. Amma alladhina kafaru bi rabbihim, sannan waɗanda suka kafircewa ubangijinsu duk da waɗannan dalilin, ya'dilun, wato suna daidaita bautan Allah ta'ala da bautan wani, wato suna yi wa Allah shirka, musu yi imanin cewa shi kaɗai ne ya cancanci a bauta masa ba. Allah subhanahu wa ta'ala ya buɗe suran da alhamdulillah, wato yana tabbatar ma kansa yabo. Dukkan yabo ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mai siffantuwa ne da siffofi na kamala, baya siffantuwa da siffofi na nakasa, kuma hakan yana koyawa kuma bayinsa da cewa su yabe shi. Shi abun yabo ne, domin shi ya yi dukkan halittar nan gaba ɗaya, ya tsara ta a irin tsarin da muke ganinta. Ubangiji ta'ala ya yabi kansa da kansa, amma kai bai kamata ka yabi kanka da kanka ba, saboda kai tauyayye ne, dan adam tara ne bai cika goma ba. Amma Allah ta'ala kamili ne, siffofinsa kammalallu ne, shi yasa yake yabon kansa. Alhamdu shine alwasfu bil jamil, wato ka siffantawa da abu mai kyau. Inna zaka zo ka ce ni ne wane, ni ne wane, to da sai ya zama kuma kana yabon kanka ne. A Hausawa suna cewa yabon kai jahilci, kuma kana tsarkake kanka. Ubangiji ta'ala ya ce fala tuzakku anfusakum, kar ku dinga tsarkake kawunanku kuna yabon kawunanku. To Allah ta'ala shi yake da wannan. خلق السماوات والأرض الأشياء التي سميتك السي السماوات سمي قدا بكوي سما تأتي دا تبيو دا تأكو دا تأكو دا تبيو دا تشيد عزوة بكوي قوة سما كورين تتفين شكرا قريب يرني كما تكاني قوة سما إزوة قوة إرقوة تتفين شكرا قريب يرني الله تعالى شيني ميوانا حليسا سنقموا الأرض الله شيئا لتي كسي نعم أم قاوش مفردي أما اسم جنسيني كسي جن قدابك ويقبات يأكي نفي دمين كمريان دا سما كو سميسو كزما قدابك وي دا نسين القرآني سواء كان كسي ما قدابك ويني دا نسين حديثي منظر الله صلى الله عليه وسلم يتي من ظلم من الأرض قيد شرم ذوقه يوم القيامة من سبع أرضين دون نزال شوني تكيتي نكسح نبيلي كون قونا زاء ننتي ونن أبن نزال تعدين هزوا كسي قدابكي أسامة سعوية سرانا القيامة أراتي أمسا وانا شاكيونا منا كسي سوما قدا واتو قدابكي وبنجي سبحانه وتعالى يا هلي في سميدك السي domin amfanin jama'a kana taka kasa kana gini akanta kana tafiya akanta tana bubbugo mata da albarkatunta tsirrai da ruwa da sauransu sama tana yi maka inuwa sannan tana sauko maka da alkhairanta ruwan sama da sauransu ubangiji ta'ala ya halitta samai da kasai domin amfanin jama'a domin amfanin al'umma kamar yanda ya halitta dukkan abin da ke bayan kasa saboda amfanin dan adam kamar yanda Allah ta'ala ce huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an Allah shine ya halitta muku abin da ke bayan kasa gaba daya domin ku yi amfani da shi sannan ya halitta sama ba tare da wasu gufanni da suka tokare ta ba idan kai ne zaka yi rumfa dole sai ka samu gufanni ba zaka yi rufi ba tare da ka gina gida ba sai ka tsaye da gini kafin wato ainihin ka rufa to shi kuma ya halitta ta ba tare da wato wasu gufanni ko ni abu da ya tokare ta ba kuma tunda aka halitta samai da kasai babu wani wuri a kasa inda ya tsage ko inda ake ganin zai rikito ko inda yake da matsala ana bukatan a toshe wannan wajen domin kada sama ta rushe saboda Allah ta'ala gwani ne a halittar sa har duniya ta tashi sai dai in ta zo tashi Allah ta'ala ya rusa abun sa sannan wannan dalili ne cewa ubangiji ta'ala yana da cikan kudura wato ikon sa cikakke ne sannan hikimar sa cikakkiya ce tunda ya halicci wato ainihin samai da kasai kuma tunda ya halicce su a haka suke sannan Allah ta'ala yana da halittu da yawa amma sai yakan yawaita maimaita halittar samai da kasai saboda babu wata halitta da dan adam yake gani da idon sa kaman halittar samai da kasai wanda ta kai ta girma babu tare da cewa al'arshi da kursiyi sun fi sama da kasa amma kuma kana ganin al'arshi ne baka gani kana ganin kursiyi ne baka gani sai ake yawaita buga maka misali da samai da kasai Allah ta'ala ce wasi'a kursiyuhu samawati wal arda to duk da kana gani kana hango sama kana ganin kasa to ka sani ka san girman su to kuma ka san cewa kursiyin Allah kujera ta mulki ta ubangiji ta'ala ta fi samai da kasai Abdullahi ibn Abbas yace da za a jefa samai da kasai akan kursiyi sai zama kaman ka jefa zobbe ne a jeji haka ta zanan da ya zama wato girman jejin kaman shine girman samai da kasai abin da girman kursiyi girman samai da kasai kuma kaman zobbe ne wato girman sa to kaga kenan tazaran ta yawa ba za a kwatanta ba ma al'arshin Allah kuma da zaka dauki kursiyi ka jefa akan al'arshi sai tazaran shi ma ya zama kaman ka je daji ne ka jefa ainihin wato ainihin zubbi to da haka al'arshi yana da girma sai ce to al'arshin Allah kuma babu wanda ya san girman sa sai ubangiji subhanahu wataala wannan duka yana nuna mana girman ubangiji subhanahu wataala kuma cewa wajibi ne mu ƙara ganin girman Allah idan mun duba sama da ƙasa ya samu wa'azantu mu bar abin da muke na ƙarna mu yi abin da ubangiji subhanahu wataala yake so saboda Allah subhanahu wataala mai girma ne kuma mai hikima ne kuma Allah ya tafadan su domin mu yi izina da su, mu yi imani da shi, mu gane cewa shi kade ne ya cancanta wato ainihin abauta masa. Wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun, a cikin kowane abu akwai aya da take nuna Allah ta'ala shi kade ne mahalicci. Kuma Ubangiji ta'ala ya gaya mana cewa mu dinga, ya nuna mana mu dinga kula da halittun Allah subhanahu wa ta'ala, da su ake gane girman Allah. Yace afala yanzuruna ila al-ibil kayfa khuliqat wa ila as-sama'i kayfa rufi'at wa ila al-jibal kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sutihat, mutum ba za mu duba raqumi yanda Allah ya halitta raqumi ba? Akwai aya ta Ubangiji ta'ala a ciki, ba daidai raqumi yake da sauran dabbobi, ko sauran dabbobi ba daidai ne da raquma ba? Ba za ka duba sama yanda Allah ya daga ta ba? Ya daga ta sama ba tare da tana da wani abu da ya tokare ta ba? Ba za ka duba duwatsu yanda Allah ta'ala ya kafa su ba? Ba za ku duba ƙasa yanda Allah ya shimfiɗa ta ba? Wannan wa'azi ne babba, kuma halittu ne da suke nuna girman Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wanda suke wajabta a ji tsoronsa. Shi yasa Allah ta'ala ya ce alhamdulillahi allazi khalaqa as-samawati wal arda, yabo ya tabbatar ma Ubangiji ta'ala da ya halicci sammai da ƙasai. Wa ja'ala adh-dhulumati wan nura, sannan Allah ya halicci duffai wan nura, kuma da haske, duhu na dare da duhu, ko da da rana in ba haske za a iya samun duhu in ka shiga wani wuri inda hasken rana baya shiga. Allah ne yake halittar duhu, sannan shi yake halittar haske na rana, kuma yake halittar wato ainihin duhu na dare. Wannan duka don ya zama amfani ga shi dan adam. Lokacin da gari ya waye, Allah ta'ala halitti haske na yini, za ka je ka yi sungullan ka duk inda kake bukata, ka je ka biya bukatunka ka dawo. Idan dare ya yi kuma sai ya zama duhu don ya zama sirri lokacin da za ka huta, lokacin hutu ne na dan adam. To Ubangiji ta'ala ya yi wannan duka saboda amfanin wato su yan adam din. Da bai yi ba, da sai ya zama na dare zalla ne, ko kuma yini zalla, da sai ka rasa yaushe ne za ka je ka yi bacci, ko wani lokaci ya dace ka kasa kayanka ta yanda dan uwanka shi ma ba bacci yake ba, wanda zai tsaya ya zo ya tsaya, da sai abubuwan su cakuɗewa mutane. To shi yasa Allah ta'ala yake maimaita irin wannan don ya nuna maka hikimarsa da ƙudurarsa. Wa huwa allazi abuna wa huwa allazi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura, a cikin suratul furqan. Allah ta'ala shine wanda ya wato ya sanya dare da rana suna mai juna ga wanda yake son ya gode wa Allah, ko yake son ya wa'azantu. Akwai wa'azi a ciki, ko mu gode wa Allah subhanahu wataala da ya yi mana wannan. Yanzu dare ya yi, ko ya bar harkokinsa, kuma lokacin hutu ne, ko lokacin sauraron tafsiri ne. Ubangiji ta'ala ya yi jam'in wato az-zulumat, shi kuma an-nuru sai ya kawo shi guda ɗaya, saboda an-nuru ya fi az-zulumat matsayi, sai ya sa shi sai aka kawo shi shi kaɗai. Az-zulumat kuma aka kawo su da yawa saboda duffai, in an ce duffai ka san cewa matsayinsa bai kai ɗaya da haske ba, to shi haske sai aka kawo shi mufadi. Kamar yadda Allah ta'ala yake cewa qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani, ba shi nake nema ba. Kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili, wato cewa wannan tafarki na ne shi kadai ku bi shi, mi kekke ku bi shi, wannan shi ne tafarki na, kar ku bi tafarkoki da yawa. Wato wannan ita ce hanya ta kwaya daya, mi kekke ku bi ta hanya ta shari'a, kar ku bi hanyoyi za ku je ku bata ya riba ku daga hanyar, ya riba ku da hanyar Allah. To su hanyoyin bata sai aka yi jami'in su saboda ba su da matsayi, wannan hanya kuma ta shari'a aka bar ta mufraje, aka fade ta ita kadai. To haka Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake yi. Sai aka ce duffai, kaga duhun yana da yawa, hasken ma yana da yawa, ba sai haskai ba, sai aka ce haske kawai guda ɗaya, ba sai da za a yi jam'i sa sai a ce al-anwar maimakon an-nur, amma sai aka ce an-nur don a nuna maka wato matsayin wato shi haske din. Sannan wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, ma'anansa wa khalaqa adh-dhulumati wan nur, Allah shi ya halicci duffai wato duhu da yawa da kuma haske. Ita ja'ala idan sai ta'adda da fi da maf'ulun bihi guda ɗaya, maf'ulun bihi guda ɗaya ne ya zo a gabanta sai ta zama ma'anan khalaqa, shine wa ja'ala adh-dhulumati wan nura, ai wa khalaqa adh-dhulumati wan nura, Allah ya halitti duffai da kuma wato haske, duhu da haske. To idan kuma ja'ala sai ta'adda wato da 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 abun nan da mafulun bihi guda biyu to sai da sai zama anan tafayyara wato ya maida wannan abu ya zama wani abu kamar yadda ubangiji ta'ala yake fada a cikin wato suratu yunus yace huwa alladhi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adada as-sinina wal hisab Allah ta'ala huwa alladhi ja'ala abuna ja'ala ash-shamsa diya'an Allah shine wanda ya maida rana ya zama diya'an haske kaga ash-shamsa maf'ulul awwal diya'an kuma maf'ulul thani sannan wal qamara nuran ay huwa alladhi sayyara al-qamara nuran ja'ala al-qamara nuran Allah shine ya sanya wato wata kuma ya zama haske kaga anan maf'ulin bi sai ja'ala ya zama ya maida su Allah shine yanda ya maida rana mai haske ya maida wata kuma ya zama shi ma mai haske to amma sai aka ce ziya'an a rana saboda hasken rana ya fi karfi aka ce nuran a hasken wata saboda hasken sa bai kai na rana wato ainihin karfi ba to ubangiji subhanahu wataala yace shine wanda ya halitti sammai da ƙasa saboda haka ya halitti duhu da haske وجعل الظلمات والنور أي وخلق الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون سنن وأن دسوك كافر تيو أبنجي جنسو سنة ديدي تبوتن أبنجي دوني وتدد وإن الدليلي دسوك بينا نهلي سن سميد قصي داري سن يني دجري ددهو دا حسكي وأن الله تعالى سوى دباين سسي إذنا دوانن سبو su gane cewa shi kaɗai ne ya cancanta abauta masa duk da haka kafirai ba su gane ba sai ya zama suna daidaita Allah da wani sa wajen bauta wato suna yi wa Allah ta'ala shirka shine ma'anan ya'dilun ay yusawwuna bihi ghayrahu fil ibada suna daidaita wani Allah da Allah a wajen bautan Allah subhanahu wa ta'ala wanda kuma abubuwan da suke bautawa tare da Allah ba sa iya yin halittan komai kai su din ma halittan su ake yi sai sa ubangiji ta'ala a cikin suratul nahl yace afa man yakhluqu kaman la yakhluq yanzu wanda yake halitta zai zama daidai da wanda baya halitta kaga ba su zama daidai ba to idan mutum bai gane cewa mahalicin sa shi ya kamata ya bauta ba to sai ace yana cikin bata idan halittan sammai da kasai bai sa ka gane Allah ta'ala ke cancanta a bauta masa ba sai ace kana cikin bata so da ko kafirin ka tambaye shi waye halitti sammai da kasai zai ce maka Allah wa halitte su su akan kansu za su ce maka Allah ne to ya ga wanda ya halitte ka kuma zaka bari baraka bauta masa ba kaje kana bauta wani abu daban wanda shi ma halittan sa aka yi ka kake sassaka shi ka jajjara shi ma ka sisseta shi kai kake kare shi da zai iya maka amfanin wani abu ba wannan shi yake nuna cewa duk wanda yake bautan wani abu ba Allah ba to lalle yana cikin bata kuma wawa ne kuma bai da hankali shi yasa ubangiji ta halace ulaika kal an'ami bal hum abal kaman bata suke abinan kaman dabbobi suke kuma sun fi dabbobi ma rashin hankali don dabba ba ta da hankali tana da zuciya ne kawai za ta gane wannan abinci ne ta ci ko wannan ruwa ne ta sha ma ba ta da hankali na gane abubuwa to kai da aka sa maka hankali sai baka yi amfani da hankalin naka ba to ka bi ma dabba ba ta gara dabba ma da ba a sa wa hankali ba sai ubangiji ta lafe wallazi khalaqakum
والذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون
وبنجد تعالى هو الذي خلقكم من طين الله تعالى شنو يعني كيفو daga tabo wato ya halitti baban ku annabi adamu da tabo daga tabo thumma qada ajala sanne hukunta wani ajali wanda za ku rayu a ƙarshe kuma ku mutu wa ajalun musamman indahu sanna akwai wani ajalin kuma abun ambato a wajensa shine na tashin alkiyama alkiyama ma za ta tashi gaba ɗaya bayan an mutu duniyar za ta tashi thumma antum tamtarun sannan duk da haka kuma kuna gani ana mutuwa amma duk da haka kuma kuna shakkan cewa za a yi tashin alkiyama ko ba za a yi ba ubangiji subhanahu wataala yace shine ya halitte ku daga tabo ma'ana ya halitte asalin ku shine annabi adam alaihi salatu wassalam saboda shine asalin dan adam sai yasa ma ake cewa mutum dan adam ai dan annabi adam shine ma'anan dan adam din ibnu adam ko banu adam to daga halittan annabi adam ne sai kuma mu ma aka halitte mu aka halitte Hawwa da wani bangare na jikin annabi Adam sannan kuma sai aka halitti sauran mutane kuma da maniyin na farko-farko maniyin annabi Adam da maniyin Hawwa'u a ƙarshe kuma aka yi ta yin zuriya ake halittan wato mutane da daga namiji da mace bambam da annabi Isa alaihi salatu wassalam da aka halitta shi daga ɓangaren wato ainihin namiji mace kawai to wannan an koma asali ne a nuna maka asalinka taɓo ne wannan kuma wani ikon Allah ne taɓo ne aka kwaɓa sai Allah ta'ala ya ce wa taɓon kasance abu nan annabi Adamu kasance ya ce wa taɓon ka zama Adamu sai kawai taɓon ya zama mutum sai ya zama jini ya zama tsoka ya zama ƙashi ya zama jijiyoyi da nama taɓo ne in ba Allah ta'ala ba wanda ya isa wannan da kalman kun kawai kun faykunu kun kasance faykunu shi yasa annabi Isa alaihi salatu wassalam da Allah ta'ala ya halitta shi ba tare da wato namiji ba mace kawai da wasu suke mamaki ko kuma ba su yadda ba yahudawa sai Allah ta'ala ce inna masala Isa inda Allah ka masali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun misalin annabi Isa kama annabi Adam ne Allah ya halitta annabi Adam da turba sai ce kasance sai kasance wanda wanda kaga yazo duniyan nan da kalman kun ne kasance ai mani yana haduwa da namiji da namace amma sai balbalce ya zama jini ya zube amma Allah ya ce kun kasance to kuma dole zai zama da Ubangiji ta'ala shine mai irin wannan halitta ba wanda zai hada tabo ya ce kuda kasance ko sauro kasance ya kasance bai isansa ba wannan sai Ubangiji subhanahu wata'ala to daga nan ne asalin dan adam Allah ta'ala yana cewa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba ya ku mutane ku bauta wa Allah ta'ala shi kadai kada kuma su abokin tarayya shine malan ku ji tsoron ubangijinku ku bauta wa ubangijinku shi kadai kar ku sa masa abokin tarayya wanda shine ya halitta ku daga rai guda daya ya halitta annabi Adam kuma ya halitta matarsa daga shi annabi Adam din hakarkarinsa aka dauka aka halitta annabi aka halitta Hawwa'u wato ainihin daga shi annabi Adam sannan daga nan kuma Allah ta'ala ya yada maza da mata a cikin halittansa wannan namiji wannan mace duk ikon Allah ne Allah ta'ala ya ga dama sai a haifi namiji ya ga dama a haifi namace Ubangiji ta'ala al'amarinsa kunne kasance sai kasance ghaibu ne ba wanda ya sani sai in an haifu din a gane ko kafi a haifu in an gama cikin halittan yaron aleka a gane namiji ne ko mace ne sai dai hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa namiji da mace idan suka sadu idan maniyin namijin ne ya fi yawa to namiji za a haifa idan maniyin mace ne ya fi yawa to mace za a haifa idan kuma maniyin namiji shi ya fara shiga mahaifa yaron zai kama da baffanunsa da zai dauko dangin babansa a kama ko da bai kama da babansa ba idan kuma maniyin mace ne ya fara shiga mahaifan to yaron zai kama da uwarsa ko ya kama da kawuninsa wato dangin mamansa kenan ko da bai kama da uwarsa ba wannan haka manzala sun haifa da hadisi ingantacce duka wannan iko ne na Ubangiji subhanahu wata'ala shine yake yin halittansa wato ainihin yadda ya ga dama Allah ta'ala ya halitti annabi Adam daga turbaya sannan ya halitti kuma wato su kuma sauran yan adam daga ainihin digon maniyi kamar yadda Allah ta'ala faɗa cikin suratul mu'minun yace wa laqad khalaqna al-insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan fakhalaqna al-'alaqata mudghatan fakhalaqna al-mudghata izaman fakasawna al-izama lahma ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون وبنجلي تعالى يتي من حالتي واتو دان أدن شيني متون داغ بوششين تبو تبو وان دا أكا قوابا شاو قوابا شي بوشي الله تعالى حالتي دان أدن دشي شيني سلالة سنن داغ نانكم سي أكا ميدا حالتان دان أدن داغ مني مني يزم جني jinin ya zama tsoka tsokan ta zama kashi a lullube kashin da tsoka sannan Allah ta'ala ya busa masa rai sannan daga baya ya rasu kuma a sake tashin sa wato ranar alkiyama wannan duka yana nuna mana wato ikon Allah subhanahu wata'ala da kuduransa da cewa lallai shine ya cancanci a bauta masa sannan sai ce thumma qada ajalan sannan sai ya hukunta ajali kuma na rasuwan dan adam din shine thumma innakum ba'da zalika lamayitun za ku rasu duk wanda ya zo duniya to zai mutu ne kawai li dulil mauti wa ibnu lil kharaji ku haifa don mutuwa, duk wanda aka haife shi to zai mutu, duk wanda ya gini karshe ginin zai rushe, ko ara ko yana rayi ko baya rayi. To saboda haka Ubangiji Ta'ala tun lokacin da mace take da ciki aka za a busa yaro rai bayan ya kai shekara 4 a cikin cikin mahaifiyarsa, a lokacin ake rubuta wato ainihin ajalinsa, kamar yadda ya tabbata hadisi ingantacce. Saboda haka in kwana 10 zai yi, in shekara 10, in shekara 100 ne zai yi, ko 1000 ma, to a wannan lokacin ake rubutawa. Ubangiji Ta'ala ya rubuta wato ainihin ajalinsa a lokacin da zai rasu. Kuma idan ajalin ya zo babu makawa da ya rasu, la yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimun, ko awa daya ko minti daya ba za a kara maka ba, haka ba za a rage maka ba. Wa kullu man mata bi ajalihi wa law qutila, duk wanda ya mutu ajalinsa ne yayi, ko da kashe shi akai, ka dau adda ka sari mutum ko ka harbe shi da bindiga, billahi allazi la ilaha illa huwa, kwanansa ne kare, inda bai kare ba baraka same shi ba ma, kuma ko ka same shi in kwanansa bai kare ba zai mutu ba. Saboda haka akwai ajali da Allah Ta'ala ya sa na mutuwan kowa, kuma babu wanda ya san wannan ajalin sai Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, ba wanda ya san yaushe zai mutu. Wa ma tadri nafsun ma za ta kasu gadan wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut, mutum bai san me zai faru da shi gobe ba, kila kwanansa ya kare gobe zai mutu bai sani ba, yana ta harkokinsa, kai kila yau zai mutu bayan minti ɗaya zai mutu ma bai sani ba, sai kawai ya ji shi a lahira kawai ya mutu, ba wanda zai gaya maka garan da zaka mutu, babu shi wannan a duniya. Sai dai in ciwo ya tsanani a dinga tsammanin mutuwa, a ce wannan zai wuya ya warke, amma ba isa a gaya maka garan da zaka mutu ba. Sannan ba wanda zai gaya maka ga inda zaka mutu, shi ma ghaibu ne na Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut, idan Allah ya kaddara mutuwanka a China ne, wallahi sai ka je komin talaucinka. In a America ne ko a White House ne Allah ya kaddara zaka mutu, wallahi sai ka je America ka shiga White House fadan shugaban kasan America ka mutu a can. In Allah ya kaddara komin talaucinka kuma ko a ina kake rayuwa. Wa man kutiba maniyatuhu bi ardin falaysa yamutu fi ardin siwaha, duk wanda aka rubuta zai mutu a wuri kaza ba zai mutu ba a wani wurin sai a wannan wajen, bukata ne za ta kama shi. Idza ma himamul mar'i kana bi baldatin da'atu ilayha hajatun fayadiru, idan mutuwa mutum aka kaddara a gari kaza, to wata bukata ne za ta dauke shi sai ya je garin ya mutu, amma kila da ya san zai mutu a garin bai je ba ma, ko asibiti ne za a kai mutuwa sai a can za ka mutu, zai da kai shi asibiti wannan garin ne da yadda ba. Amma in ajalin kai sai wata bukata ta kama ka, kila in asibitin ya kana zaton zaka samu lafiya ka dawo sai ka mutu a can, in harkan kasuwa ne kaga dama baka kaddara wa kanka ba ma, in makaranta ne ko ni zumunci ko ni abu na yawon shakatawa, to inda Allah ya kaddara zaka rasu anan zaka rasu, kuma ba wanda ya isa ya maka ga inda zaka rasu, Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ne ya san wannan. Kuma da ka rasu yanzu da gobe da jibi dai duk mutuwa kan mutuwa ne zaka rasu. Innal manuna hiya as-sabil wa man yakum lam yantahihi bi rijlihi fa ka'anqadi, mutuwa ita ce tafarki, duk wanda ma bai shiga wannan tafarkin ba, wannan hanyar ba, kamar ma ya shiga ne, wanda bai mutu ba ma kamar ya mutu ne, sai dai lokaci ne kawai kake jira. To Ubangiji Ta'ala ya ce ya sanya ajali na mutuwan kowa, kuma shi kadai ne ya san wato yaushe za ka rasu. Kuma da za a gaya mutum a ce yanzu saura maka shekara 2 ka rasu, wallahi kafin wata ɗaya ya gama lalacewa, kila ba zai dinga ba zai amfani ba ma, saboda tunanin kawai gashi nan ya kusan mutuwa, za ka ga yana ta karewa yana ta karewa har ya zama bai da amfani. Kaga akwai hikiman da ta sa Ubangiji Ta'ala bai gaya wa mutum garan da zai rasu ba, ka ci gaba da more rayuwarka kwatsam kawai sai ka ji ka mutu. Amma da za a gaya maka ko shakka babu, sai ka shiga wani damuwa kafin wannan lokaci. Ko mulki ne Allah ya baka aka ce maka sauran kwana kaza kana gabu yana matsowa, yana cikin damuwa kake, ballantana kuma ce zaka bar duniyan gaba ɗaya, kuma baka san me zaka je ka tarar ba. Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala kuma yace wa ajalun musamman indahu, akwai ne ajali kuma abun ambato a wajensa, shine ajalin alkiyama, shine ajalin duniyar gaba ɗaya. Ita duniyar ma akwai ran da za ta tashi, Allah Ta'ala ya sani amma bai sanarwa kowa ba. Manzala sa sama mala'ika Jibril ya zo wajensa, sai yake tambayansa, sai ce akhbirni an sa'a, bani labari yaushe alkiyama za ta tashi, sai ce mal mas'ulu an habi ana min as-sa'il, wanda ake tambayan bai fi wanda yake tambayan ba, da ni da kai duk ɗaya ne, ni ban sani ba, kamar yadda kai ma baka san yaushe za ta tashi ba, ni ma ban sani ba, yaushe alkiyama za ta tashi ban sani ba. babu wanda ya sani. Wannan shine ajalun musamma. So da haka Ubangiji Ta'ala a cikin suratul A'raf ya ce yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu faqulat fis samawati wal ardi la ta'tikum illa baghta. Suna tambayan ka yaushe za a yi tashin alkiyama, yaushe ne alkiyaman za ta afku. Ubangiji Ta'ala ya ce ka gaya musu Allah Ta'ala shi ke da ilimin tashin alkiyama. Inna Allaha 'indahu 'ilmu sa'a, ba wanda ya sani sai shi, kuma yana nan a wajen Ubangiji Subhanahu Wata'ala. Kuma a gaya wa al'umma ko a faɗi cewa ga alkiyama za ta tashi, wannan labarin ya yi wa sammai da ƙarfe nauyi. Dan Adam ba zai iya ɗaukansa ba, ila zai faɗi ya suma. So da haka Ubangiji Ta'ala ce ba ta zuwa muku alkiyama sai baktatan kwatsan kawai, ba zato ba tsammani, sai ka ji alkiyama ta tashi. Kamar yadda ya zo a hadisi, wani ya ce bari, yana ga iyalensa, bari in je in tatso muku nono in kawo muku kusha. Ya tafi yana tatsan nonon kawai, shikenan alkiyama sai ta tashi. Bari in je kasuwa sai na dawo, ya je kasa kayansa kafin kasuwa ta tashi, duniya ta tashi, bai dawo wajen iyalensa ba. Wani zai zo ya ware riga kostoma yana kallo, a ware a nuna masa, to nawa ne ka, 10,000 a 5,000 dai. Suna cinikin kafin su naɗe rigan ma alkiyaman ta tashi. Wani ya tafi tafinin gidansa kafin ya dawo alkiyama ta tashi. A haka ne za ta tashi, ba wanda zai gaya maka, sai dai alamun suna iya bayyana. Akwai alamun da za su bayyana ta kusan tashi, amma yau ne gobe ne jibi, babu wanda ya sani sai Ubangiji Subhanahu Wa Ta'ala. Kuma haka ne, akwai hikiman da Allah Ta'ala ya sa haka ne, domin ɗan ragowar rayuwan ka yi shi a cikin nutsuwa, kar ka yi shi a cikin abin nan tashi hankali, kar ka kashe kanka kafin wato alkiyaman ta tashi. A cikin suratul Nazi'at Ubangiji Ta'ala ya ce yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min zikraha ila rabbika muntahaha. Allah Ta'ala ya ce suna tambayanka yaushe za a yi tashi alkiyama, to kai ka san ranar da za a yi tashi alkiyama ne? Za ka iya faɗa? Ba za ka iya faɗa ba. Amma suna tambayanka yaushe alkiyama za ta tashi. To Ubangiji Ta'ala ilimin alkiyama ya tike a wajensa, shi kaɗai ya sani yaushe ne duniyan za ta tashi. Ba ka san ranar da za ka mutu ba, ba ka san ranar da alkiyama za ta tashi ba. Wannan kawai ya ishe ka tunani, ya ishe ka tunani, ya ishe ka ka gyara halayenka, ka ji tsoron Allah, ka gyara halayenka, ka koma zuwa ga Ubangiji Subhanahu Wata'ala. Sannan sai Allah Ta'ala ya ce summa antum tamtarun, sannan duk da wannan bayanin kuma kuna shakka wajen al'amarin alkiyama. Kafirai suna shakka cewa alkiyama ba za ta tashi ba, kamar yadda Allah Ta'ala ya ce za'amal ladina kafaru allam yub'athu qul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima amiltum wa dhalika 'ala Allahi yasir. Kafirai sun riya ba za a tashe su ba, ba za a tashe su ba, haka suke gani. To sai Allah Ta'ala ce za a tashe ku, kuma a ba ku labarin abinda kuka aikata a duniya. Wannan abu mai sauki, duk abinda kai a duniya yana nan yana rubuce, in ka manta ma mala'iku ba su manta ba, Allah bai manta ba. To da haka duk wanda yake alkiyama ba za ta tashi ba, ko yake shakka, kafuri ne ba musulmi ba ne. Sannan kuma ya sani alkiyaman za ta tashi, kuma a ba shi labarin inkarin alkiyaman da yi, ka ce alkiyama ba ta tashi ba ko, to gashi ta tashi, shi ne labarin da za a baka, to gashi nan ta tashi, kuma ba inda kai saka je. Kuma ko ka imani a lokacin imanin bai zai amfane ka ba. Ubay ibn Khalaf da ya zo wajen manzon Allah ya ɗauko wani ƙashi da ya zama diddiga, sai ya zo ya ramar masa shi a gaban manzon Allah, sai ce ya Muhammad a tab'atu anna rabbaka yab'atu hadha, kana riya a tazumu anna rabbaka yab'atu hadha, kana riya ubangijinka zai tada wannan. Kamar ƙashin mutum ne haka, yana kabari sai ya zama gari, sai amma yana nan a yayin da yake bai ramar wace ba, sai ya zo ya ramar masa shi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah sai ya ce na'am yab'atuka thumma yu'adhibuka, zai tada kai kuma ya azabtar da kai tunda baka yi imani da tashi alkiyama ba. To shine Ubangiji Ta'ala ya saukar da awalan yara al-insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin fa daraba lana masalan wa nasiya khalqa qala man yuhyi al-izama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra wa huwa bi kulli khalqin alim. To da ka dan adam da mani aka halitta shi, amma yanzu yana fada da Allah, yana jayayya da Ubangiji Subhanahu Wata'ala, yana cewa wai kashi ya diddige, kuma a ce Allah zai tashe shi, shi bai da Allah zai iya ba. Kuma Allah shi ya halitta kashin babu shi. Yanzu wanda ya kirkiro abu babu, sai ta da abu yin irin sa ne, kuma zai bashi wahala, sai zai bashi wahala ma. To wannan dabi'a ne na kafirai, shi yasa Allah Ta'ala ya ce anan suna shakka cewa alkiyama za ta tashi ko ba ta tashi ba har zuwa suke su samu manzo Allah su ce ta da alkiyama mana wa yaquluna mata hadha alwa'd in kuntum sadiqin ina gaskiya alkiyama ta tashi mana ta tashi mana to abin kuma ba a hannunsa yake ba yana hannun ubangiji ne subhanahu wa ta'ala sai Allah ta'ala yake
وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون
وبنجدي ثلاثة وهو الله ألا شيني أبن بوتا في السماوات أتكين سماء وفي الأرض لكم قصي سما دقصة باب أن بوتا دقصة في الله باب أن يتنشن تأبوتا مسا في الله يعلم سركم Allah ya san sirrin ku abinda kuke koyewa wa jaharakum da kuma bayyaninku Allah ya san abinda kuke bayyanawa wa ya'lamu ma taksibun kuma ubangiji ta'ala ya san abinda kuke aikatawa ba abinda yake buya masa ubangiji subhanahu wa ta'ala anan yana tabbatar mana babu wani abun bauta da gaskiya da cancanta sama da ƙasa sai shi kuma ba abinda bayinsa suke ya buya masa wannan ayan malamai sun mata fassara guda uku fassara na gaskiya akwai fassara kuma na ƙarya shine fassarar jahamiya cewa Allah yana ko ina yana sama yana ƙasa wannan ba gaskiya bane fassara ta farko wa huwa allazi wa huwa Allahu fis samawati wa fil ard ya'lamu sirrakum wa jahrakum shine fassaran da nayi Allah ta'ala shine abun bauta a samai da ƙasai kuma ya san sirrinku da boyenku wannan kuma saboda wata aya a cikin suratul zukhruf wanda ubangiji ta alake cewa wa huwa allazi fis samai ilahum wa fil ardi ilah Allah shine abun bauta a samai kuma shine abun bauta a ƙasai wato a sama babu abun bauta da gaskiya sai Allah haka nan a ƙasa ma babu abun bauta da gaskiya sai Allah duk abun da za a bauta wa a sama ko ƙasa to ana bauta masa ne da barna amma bai cancanci a bauta masa ba bai cancanci a bauta masa ba saboda haka Allah ta'ala shine kawai abun bautawa da gaskiya wannan fassara ta farko kuma fassaran ta yi fassara ta biyu shine fassaran abun nan ka dauki cewa wa huwa allazi fi samawati wa huwa allahu fi samawati wa fil ardi sai ka dauki wa huwa allahu ya'lamu sirrakum wa jarakum fi samawati wa fil ardi fi samawati wa fil ardi sai zama shine karshe an yi at-taqdim wa ta'khir ma'anansa Allah ta'ala wa huwa Allah shine Allah ya alamu sirrakum wa jaharakum ya san sirrinku da bayyaninku fi samawati a cikin samai wa fil ardi da kuma cikin ƙasai ma'ana duk abin da za ku yi sama da ƙasa Allah ta'ala ya san sirrinku ba abin da bai sani ba ko a sirrance ko a bayyane kuka yi shi wato an yi taqdimi da ta'khiri shi ma ma'anar wannan ayan ta fito a cikin suratul furqan ubangiji ta nuna cewa qul anzalahu allazi ya'lamu sirra fis samawati wal ardi wanda ya saukar da alqur'ani shine wanda ya san sirri a samai da ƙasai ya san sirrin komai da komai na sama da ƙasa to dama ubangiji ta nuna kuma ba abun da yake guya masa inna allaha la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama Allah ba abun da yake guya masa a sama ko ƙasa suka ce wasu kace wannan shine ma'anar wannan ayan kuma ayan ta dauki wannan ma'anar ma'anar shi ma daidai ne Allah shine ya san sirrinku da bayyaninku a cikin samai da ƙasai ba abin da yake buya masa fassara ta uku shine wa huwa Allahu fis samawat sai kai wakafi anan shi Allah subhanahu wata'ala yana saman samman bakwai shine ma'anar wa huwa Allahu shine Allah fis samawat ai fawqa samawat yana saman samman bakwai kamar yadda su aya suke to a amintu man fi sama'i kaga man fi sama'i ai man ala sama'i kenan wanda yake samman da yake saman sammai gaba daya wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi Allah shine mai rinjaye yana saman bayinsa to sai kace wa huwa Allahu fi samawati Allah shine wanda yake saman samman bakwai domin Allah ta'ala ya ga mana ayoyi daban-daban sun mastawa ala al-arsh ar-rahmanu ala al-arsh istawa al'ashi kuma yana saman samman bakwai ne shi kuma Allah ta'ala yana saman al'ashi so sai ka ce wa fil ardi anan kasa kuma ya alamu sirrakum ya san sirrinku wa jahrakum da bayyaninku Allah yana saman samman bakwai amma kuma ya san duk abin da kuke koyewa ko kuke bayyanawa a kasa wannan yayi daidai da hadisin da manzo Allah sama yake cewa al'arshu fawqa al-ma'i wallahu fawqa al'arshi wa huwa ya'lamu ma antum alayhi al'arshi yana sama ruwa Allah yana sama al'arshi kuma ya san duk abin da kuke yi ba abin da bai sani ba. Kuma a cikin suratu ta Allah ta'ala ce ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Allah ya san abu ciki da wajen mutane, abin da ke gaban su da bayan su, ba abin da bai sani ba. Su ko ba su isa su kewaye shi da ilimi ba. Wayannan fassarori guda uku duk daidai ne. Allah ta'ala shine abun bauta a sama, shine abun bauta a ƙasa. Ba wanda ya cancanci a bauta masa sai shi. Allah ta'ala ya san abin da ke faruwa a sama da ƙasa, ko a sirrance aka yi shi ko a bayyane, ba abin da yake guya masa. Allah ta'ala shine a saman samman bakwai, saman halittansa gaba ɗaya, sannan a nan ƙasa kuma da yake saman halittansa. Karka yi tsammani bai san me yake faruwa a nan ƙasa ba, ya san abin da ke faruwa a ƙasa, ko a sirrance aka yi shi kuma ko a bayyane aka yi shi. Sannan Allah ta'ala ce wa ya'lamu ma taksibun, Allah ta'ala ya san abin da kuke aikatawa, ai ya san dukkan abubuwan da kuke aikatawa na alkhairi ko na sharri, ba abin da yake wato ainihin buya masa. Ko aikace kai ko da baki ka faɗa, wa sirru qaulakum aw ijharu bi innahu alimun bi zati sudur, ko ka bayyana magananka ko ka sirranta, Allah ya sani, don ya san abin da ke cikin zuciyanka ma, abin da kariya a zuciyanka ya sani. Ya'lamu ma tuwaswisu bihi an-nafs, Allah ya san abin da ranka yake waswasinsa, saboda haka ba abin da bai sani ba. To shikenan, ya san kenan dukkan abin da kake aikatawa. Inna Allaha kana alaikum raqiba, Allah ya kasance mai kula da ku, duk abin da kake ba abin da yake guya masa. La ya'dubu anhu mithqalu dharra, ba wani abu da zai kubutewa Allah bai san da shi ba, koda da ƙwayan zarra ne. Yana bibiyanka, ya san me kake yi, ko ka buya ko kar ka buya. Shi Allah iliminsa ba irin iliminka ba ne. Kad ahada bi kulli shay'in ilma, iliminsa ya kewaye kowane irin abu, ciki da wajen abu, ba abin da Ubangiji ta'ala bai sani ba. Shi yasa Allah ta'ala ya ce allazina amanu taqullaha waltamzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Ya kwanda kuka yi imani, ku ji tsoron Allah. Mutum ya duba wani aiki yayi wanda zai samu sakamakonsa mai kyau gobe kiyama, ku ji tsoron Allah. Allah ya san me kuke aikata, shine khabirun. In an ce khabirun, ya san ciki da wajen abin da kuke aikatawa, ba abin da yake guya masa. Shine ma'anan khibra. Suna cewa khabirun banu lihbin wa la takum mulghiyan maqalata lihbin idza tayru marrat, suna ga aboka yayi khubara. Saboda boka zai iya gaya maka wani abu na ɓoye, amma duk da ƙarya yake yi, mutane jahiliya suka ɗauka kamar ya san ma abin da yake na gaibu ko wani abu. To Allah ta'ala khabirun bima ta'malun, ya san abin da kuke aikatawa, ba abin da ke buya masa. Sai ka je lahira sai nuna maka, sai ka je lahira sai ka ga ayyukanka duk an rubuta su, kuma a baka labarinsu. Allah ya maka interview, kayi kaza kayi kaza kayi kaza, kuma yanzu zuwa hadisin manzon sa, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu tarjuman wa yanzura aymana minhu fala yara illa ma qaddama wa yanzura ashama minhu fala yara illa ma qaddama wa yanzura bayna yadayhi wa la yara illa an-nara tilka wajhihi fattaqun nara wa law bi shiqqi tamra. Allah zai maka zai maka interview, za ku yi magana da shi, yace kai dan wane, jikan wane, kai ka duk sai ya baka labarin abinda ka aikata, duk sai ya baka labari. Daman ka ayyukanka, hagun ka ayyukanka, gaban ka kuma wutar jahannama, a baka labarin duk abinda kai. Allah ya kiyaye kai kuma ka manta. Man wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghayra zalika fala lumanna illa nafsuhu. Saboda Allah ta'ala ya ce, ya ku ƴan adam, innama hiya a'malukum usiha lakum, ayyukanku ne nake kiyaye su. Faman wajada khairan falyahmadillah, wanda ya samu alkhairi ya gode wa Allah. Waman wajada ghayra zalika, wanda kuma ya samu sharri, fala lumanna illa nafsuhu, kar ya zargi kowa sai kansa, kai ne ka je ka aikata ayyuka na sharri. Da ya kamata kullum mutum ya dinga tuna wannan cewa duk abin da yake fa Allah yana ganin sa, duk abin da kake yi. Abin nan Hassan al-Basri yace wa alimtu anna Allaha mutsalihun alayya fastahitu an uqabilahu bil ma'siya, na san Allah yana kallo na duk inda nake, sai nake jin kunya in fuskance shi da sabon Allah, ba zan saba masa ba don ina jin kunyan sa. Ko a nan duniya in kana jin kunya ai wani a gaban sa ba za ka saba masa ba, wani dai wanda yake sama da kai, balle tana Ubangiji subhanahu wata'ala. Yasa ne yace idza ma khalauta ad-dahra yawman fala taqul khalauta walakin qul alayya raqib, idan kace mun yi kwana ɗaya ko biyu karka faɗi haka, kace akwai wani wanda yake kula da ayyuka nan, shine Ubangiji ta'ala. In kana cewa mun yi kwana na ɗaya ko shekara na kaza ko mun yi kwana kaza a gari kaza ko yau azumi mun kai ɗaya, to sai ka tuna kuma akwai Allah ta'ala yana nan yana ganin abin da ka aikata, da sharrinka da alkhairinka duk yana gani, ba abin da yake buya masa. Wannan sai kara maka tsoron Allah subhanahu wa ta'ala. Sai Allah ta'ala ya ce wa ma ta'tihim,
وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين.
بنجدي تعالى وما تأتيهم من آية باب وتآية تكيزوا كافري من آيات ربهم لقدسين آيوهم وبنجدنسوا إلا كانوا عنها معرضين فاتسون قسن تيسونا بجري وآيوهم suke imani da su ko kallon su ba sa yi ko dai zama ayoyi na hujja ayoyi da suke sauka daga sama a saukar da alqur'ani kafiri a karanta masa amma kuma ya bijire bai yi imani ba har ma ya dinga izgilanci da ayoyin kuma ana saukar masa da su ne don yayi aiki da su yayi imani ko kuma ya ƙara imani a cikin suratul yunus Allah ta'ala ya ce wa idza ma unzilat suratun فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون إذن أكا سوك أرد سورة نا القرآن سيكا جمنا بقصة ناتا ويوهي وانا سورة تكارا إيماني كذلك تكارا بك إيماني تو كيفا تكارا بك إيماني تسو جنجا إزجلنتي دائما القرآن لا تعالى يتي أما وإن دسك إيماني كم تكارا مس إيماني كما سنا مرنا دفن تكي دسوك أنسورورين تو كافري بجري وآيوان القرآن سيكي kai ana karanta ma sai a dinga hayaniya la tasma'u li hadha alquran wal ghawfi kar ku saurare alquran ku dinga hayaniya in ana karanta shi kar ma su ji shi su yi imani ko su samu shari'a to wannan shine aikin kafirai sannan kuma suna bijirewa ayoyin Allah na mu'jizozin annabawa idan mu'jiza ta bayyana wanda take nuna cewa wannan annabin Allah ne maimakon su ce a mun yadda annabi sai kai tsafi ne ko kuma dabo ne ko rufa'ido ne domin mu'jiza shine abin da al'ada bai sai yiwu ba kuma sai bayyana a hannun annabi kaga wani ya kamata ka yadda cewa Allah ne aikoi don kalubalantar sa kai sai wannan abin ya bayyana masa wanda al'adan ce baya yiwuwa sai kai imani to amma zaka gansu duk lokacin da aka saukar da irin wannan ayan zaka ga kanu an hamuribun mu'ridin za su dinga bijire masa lokacin da suka samu manzala sama suka ce Muhammad annabi suka ya kai Muhammadu idan kana son mu yi imani da kai to ga wata nan yau kwanan sa 14 ya gama cika to dan Allah ka tsaga mana shi biyu rabi ya fado akan dutsen wannan dutsen jabalu qaiquana ɗayan kuma ya fado akan jabalu abi qubais arefa je rabu muna gani daga sama wata ya tsage wanne fadi nan wanne fadi nan in kai haka za mu yi imani manzo sama yayi nafila raka'a biyu yayi addu'a Allah ya bashi wannan mu'jiza sai gashi wata ya tsaki ya rabe wannan ya sauka inda suke so wannan ya sauka inda suke so amma me ya faru sai suka ce a dai daka ta tukun mutanen gefe gefe su shigo kada ko rufa'ido ne domin shi rufa'ido na kusa ne yake gani abun haka amma na nesa ba gani suka ce a bari mutanen kauyuka gobe su shigo in sun yadda in sun gani yanda muka ganin nan to mu'jiza ce za su yi imani idan kuma ba su gani ba to rufa'ido ne kawai wanda wani tsafi ne aka mana gari ya waye duk wanda ya shigo daga wani gari yaya sai ta aje wata ya tsage wani ma kan a tambaye shi ma sai aje ba ga wata ya tsage ba yana ba da labari kaga ya kamata su yi imani sai suka ce kai ai wannan tsafin nasa wato mai zarcewa ne ba irin sauran tsafi tsafi wani shine Allah ta lafi saukar da iqtarabati sa'atu wa shaqqa al-qamar wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir alkiyama ta kusa ta tashi wata ya tsage amma yanzu kaga aya wato shine mu'jiza kenan sai su ce ai wannan tsafi ne mai zarcewa sai su bijire su ce tsafi ne mai zarcewa wato ya tsafi ne wanda yake nisa ba wai irin na kusa kusa ba wato rufa'ido ne mai nisa saboda ba sa son su yi imani wannan shine al'adan kafirai wasu a haka suka mutu za su shiga wutar jahannama har abadan abada wasu kuma Allah ya sa sun gane daga baya wato sun yi abinan sun yi imani sai ubangiji ta dace wa kazzabu bil haqq
فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون
وبنجي تعالى فقد كذبوا بالحق تبت كافرتهم كافر سوى قسكية لما جاءهم يعني قسكية تزومس إتتي القرآن فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون فسوف تسنو أنباء لا بارم ما كانوا به يستهزئون abin da suka kasance suna izgilanci da shi din nan yatihin zai zo musu, wato shine mummunan karshe na abin da suke izgilanci da shi, sakamakon da za a musu na mummunan karshe. Idan an saukar da Alkur'ani ya kamata su yi imani, sai su ce ƙarya ne, su ba su yadda ba. To shine Allah ta'ala ya ce aje a haka, amma a karshe za su zo su ga mummunan sakamako na izgilanci da suke wa Alkur'ani. Don Ubangiji ta'ala shine ya saukar da Alkur'ani ko shakka babu, sai sa ma ya ambace shi alhaqu anan faqad kazzabu bil haqq, ay kazzabu bil qur'an, lian al qur'ana haqqun, al qur'ani gaskiya ne, alif lam mim zalika al kitabu la rayba fihi, babu shakka a cikin al qur'ani. Ubangiji ta'ala yana cewa wa innahu la tanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min al munzirin bi lisanin arabiyyin mubin, dalle al qur'ani saukarwa ne na ubangijin talikai. Aka aiko mala'ika Jibril da shi ya saukarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don ya zama mai gargadi ga talikan su yi aiki da alqur'anin su samu, wato su samu tsira. Tabarakallazi nazzala alfurqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nazira, ubangiji ta'ala shine ya saukar da alqur'ani wa bawansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don ya zama mai gargadi ga talikai. Alqur'ani babu shakka, duk wanda yake shakka kai ko harafi dai kai shakka, ko kalma ko aya, shikenan ka fita daga musulunci. Kuma alqur'ani shine shari'a. To sai Allah ta'ala ya ce waɗanda suka karyata alqur'ani fa sawfa yatihim anba'u ma kanu bihi sabi, mummunan karshe shine labarin ranar alkiyama, mummunan karshe zai zo musu tunda suna izgilanci wa alqur'ani. Menene mummunan karshe? Shin za su shiga wutar jahannama? A cikin suratul nisa Allah ta'ala ya ce innal ladina kazzabu bi ayatina sawfa nuslihim nar كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب, waɗanda suka ƙaryata ayoyinmu za mu shigar da su wutar jahannama ranar alkiyama, inji Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Yace kuma duk lokacin da fatansu ta ƙone ta dafe, sai mu canja musu wata fatan sabuwa don su ɗanɗani azaba, saboda haka su zama su nuna a sake wata fatan, su nuna a sake wata fatan. Wannan shine sakamakon wanda ya ƙaryata wato ainihin alqur'ani, ya ƙaryata ayoyin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kafuri ne kuma makomarsa wato ainihin wutar jahannama ne. Ubangiji ta'ala ya kare mu da karewansa. Allah ya ƙara mana imani da tsoron Allah, wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyil karim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kafin a fara karanta tambayoyi, mun nemi a ƙara mana lokaci kamar yadda aka saba, kuma mun gaya wa shi mai girma gwamnan jihar Adamawa ya ce zai ƙara mana. To abin da ba da tabbas zai an ƙara ne, wani ya ce mini ya ce an ƙara. An ƙara ko? Zuwa ƙarfe nawa? Zuwa dai 12 ne nake tsammani, ko 12 ko 11 da rabi. Da 11 ake ƙara mana, mun nemi a sake ainihin ƙarawa. Amma gobe dai za mu ƙara tabbatar da time ɗin. Amma tabbas an ƙara lokaci. Zuwa 12 ko? Zuwa nawa? To zuwa 12. An tabbatar ko? To shikenan. Mun yi magana da shi ko mun abin da mun tura takarda, an tabbatar mana cewa an ƙara zuwa ƙarfe 12. To da haka wanda suke da matsalan nafe, in an ce 11 ne kafin a tashi 11 ta kusa, in Allah ya daba na bamu da wannan matsala din insha Allah. An tage dokan keke nafe zuwa ƙarfe 12, yanzu ba ƙarfe 10 ba ne in Allah ya yarda. Assalamu alaikum.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa sallallahu ala nabiyil karim wa ba'da. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wannan mai tambaya yake cewa tsohon da baya iya yin azumi, bai da kuma ƴaƴa da za su samar masa hanyar da zai biya ciyar, ba zai iya kuma ciyarwa ba, ya zai yi?
Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wannan ba so ne abu a kansa, don la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha, ba a ɗora mutum sai abin da zai iya yi. Saboda haka ba zai iya ba, tunda baya ba zai iya azumi ba, ko ba zai iya ciyarwa ba, shikenan ba mai ciyar masa. Allah ya ɗauke masa, walaysa wajibun bil iqtidari wala muharram ma firari, duk abin da ba za ka iya shi ba ko wajibi ne a shari'a an ɗauke maka. Wannan ita ce ka'ida. Na'am.
Yace malam, akwai larurar da zai sa ina cikin yin azumi da rana, kuma in sha azumin kuma kafara bai sa ko kama ni ba, ko ba rashin lafiya ne babba ba?
Akwai mana ga rashin lafiya kuma kan mariɗan awala safarin fa iddatu min ayamin ukhra, rashin lafiya ne sa ka sha, ko ta halin tafiya ne kaga tafiyan da wahala ka sha, ai babu maganan kafara a ciki. Wannan nasi ne na alqur'ani, duk lalura, in dai lalura ne sa ka sha azumi to ba kafara.
Wanda yace mallam, idan in na cire zakka zan iya bawa budurwata zakkan ba laifi?
amma ka ji kunya kuwa a gaskiya ka ji kunya budurwanka sai zakka zaka iya bata ba zaka iya bata farin kudi ba to a shari'ance idan fakiri ya ce ya halatta idan fakiri ya ce eh ai fakiri aka ce a ba ko ko ba ware budurwa ko ba budurwa ba matarka bane in ta zama matarka wajibi ka ce da ita wannan ba zaka bata zakka ba amma tana budurwanka ya halatta ka bata na'am
sai wasu roƙo addu'a daga ciki akwai wanda ya mana fenti masallacin nan
to wanda suka taimaka da yashi da fenti masallaci da kuma man fetur Allah ya saka musu da alkhairi da butoci to akwai wanda suka taimaka da kudade da yawa zamu ambace su insha Allah lokacin rufe tafsiri kun sani gudanar da tafsiri ne yana cin kudi ina ji yana kai miliyan 5 ko sama da miliyan 5 amma alhamdulillah bayan Allah ne suke taimakawa da kuma yan committee tafsirin su kansu sosai suka fi ma taimakawa suna hada sama da miliyan 3 sannan daga baya kuma wasu bayan Allah su shigo wannan ya kawo da kuma gaskiya an taimaka sosai kamar yadda aka saba Allah ya saka musu da alkhairi sai an zo rubuta tafsiri mu ambaci sunayen wasu daga cikinsu to insha Allah za mu tsaya anan sai gobe kuma za mu dora daga inda muka tsaya ubangiji ta Allah ya samu dace Allah ya kara mana imani da tsoron Allah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.